ciki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin. Amin tuma amin. Amin. Amin tuma amin ya Allah.
Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, Dr. Muhammad Ladan ya fara tabo mana halin da ake ciki game da bincike da ake na rigakafin COVID-19. To a cikin shirin wannan makon, za mu kawo muku rahoto akan matsalar da ta addabi al'umma a jihar Adamawa a Najeriya da aka alakanta da damuna, wato saran macizai da kuma tsadar maganin dafin. Sannan likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai shigo ya amsa tambayoyinku. Da farko ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Kamar yadda ma binciken likitoci suka tabbatar, an fi samun wannan matsalar ta saran macizai a irin wannan lokaci na damina, wanda kuma gwamnatoci a wasu jihohi kamar fitar da wani tsari ko tallafi na samar da magungunan saran macizai kyauta. To sai dai kuma yanzu haka fa a jihar Adamawa da ke ma da yawan manoma, tsadar maganin kashe dafin macizai na ko sanya majinyata na saran maciji kauracewa asibitocin gwamnati, inda ma suka koma amfani da na gargajiya. Tsadar maganin da yanzu ya kai tashin goron zabi, inda ma kowane shako kuma allura guda ake siya a kan naira 40,000 ga mali tabbakin ɗan uwan wani da aka kwantar a asibitin ƙwararru da ke Yola, wato Yola specialist.
Kasan Allah, mun gaskiya babu wani tsatsiya ba talaka za su dinga mutuwa ba. Wallahi babu asibitin wani ya yi ƙoƙari 40,000 ya siya. Ironically, doctor ya rubuta 3 times a day and it is blank open by way specified date. Wallahi, the family have to evacuate the guy. Why have we 40,000 times 3 per day? Doctor, why have we put them here for our goods?
To sai dai kuma na da take goro da mari zuwa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar. Da mako haka ta fa bata cimma ruwa ba, don ko ban samu kwamishinan kiwon lafiya na jihar ba. Hakanan shi ma daraktan sashin samar da magunguna na ma'aikatar kiwon lafiya an koce da ni baya gari yayi bulagoro. To sai dai kuma da ni tuntube shi ta wayar salula, jami'in hulɗa da jama'a na asibitin ƙwararrun Mr. Ezekiel Matayes ya ma danganta karancin maganin ne da kuma tsadar ga annobar cutar coronavirus.
Dan wannan maganin zai yi tsada, sabili da tun can farko ma maganin yana da tsada. Na biyu, ko da ma bai da tsada, lokacin korona ne sai ka samu cewa magunguna sun karu, don ba tafiye-tafiye, ba jirgin sama, ba tafiye-tafiye hotoci. Uku, ba mu da yawan rahotanni na cizo na tsaron macizai, suna dan kalilan a wurin mu sanan. To shi ya sa ko dama akwai sai ka samu cewa za su yi tsada, because ba mu cika samu ba. Amma kaga a makwabta kanmu a gefen Gombe dinan da sauransu, to yawanci suna da damuwa damuwoyi nan. To sai ka ga gwamnati ta yi mata shiri na tallafi ga talakawan da wannan abun ya same su, sai su samu rango mai ga jinyan in maciji ya sare mu.
To wai ko shi ma ya ake gane saran maciji ko me ya kamata a yi kafin zuwa asibiti? Malam Muhammad Kabir Inuwa, wan jami'in kiwon lafiya ne a matakin karkara.
Na farko, me ke kawo saran macizan nan ne musamman wannan lokaci?
Yawaitar macizan a dazuzzuka, saboda daidai yanzu suke yin koyaye sun ingishiya kuma, sannan kuma shi manomi a lokacin kuma yake haimman yin nomansa.
Kuke aiki a irin asibitoci na karkara sun suwa kanin, kamar akwai magunguna a irin asibitocin karkara?
Gaskiya ana samun karancin magunguna, kuma in ce babu, sai dai manyan asibitoci da suke cikin gari. Amma dai kamar a ƙauyuka gaskiya samun asibiti wanda yake dauke da magungunan cizon maciji gaskiya yana karami. Samu ya kamata a ce an kawo mutum asibiti ne da gaggawa domin ya samu magani na gaggawa, kulawa da gaggawa da ke son ce. Amma a yanayin da zai zama kenan cewa babu asibiti, ba kuma maganin da za a baki na gaggawa. To a wannan lokacin din da barbaru ake irin na wato kenan mazauna karkara. Abu na farko da ya kamata a yi shi ne, idan maciji ya sari mutum a gidansa ne ko a gonansa ne ko ma a ina ne, ko a cikin damuna ko rani, abin da ya dace da shi shi ne a lokacin da yake motsa jikinsa, jininsa na tafiya da gudu a cikin jiki. To a zamanin nan, idan maciji ya sari mutum, abin da za a yi na farko shi ne a ɗaure wurin. a daure gurin don ya hana jini tafiya cikin wato kenan jikinsa.
Malam Muhammad Kabir Inuwa kenan, wani jami'in kiwon lafiya a matakin karkara.
To Allah ya kyauta. Ibrahim Abdulaziz a gaishe ka.
To likita, barka da dare. Da fatan iyali na lafiya. Masu sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta ta coronavirus ko kuma COVID-19 kamar yadda aka yi mata lagabi. To ina aka kwana ne batun wannan rigakafi?
To Hajiya, batun wannan rigakafin da har yanzu ma su aikin binciken kimiyya suna bincike akan wannan rigakafin, amma an so ma kafa na farko, kafa na biyu na binciken, amma kafa na uku yanzu ake ciki. To kafa na uku din nan za a ba mutane da yawa na allura a ga tabbatar tana aiki yadda ya kamata. To amma wannan rigakafin ba za ta fito ba, bai yiwuwa sai karshen shekarar nan ma, musamman ma sai shekara mai zuwa. Allah ya kai mu da rai da lafiya. Amma ana aiki akan wannan rigakafin sosai Hajiya.
A wannan yanayi da ake ciki, an kai ga, ka ce ana mataki na uku, an kai ga gwaji ne na wannan allurar rigakafin? Idan an kai ga gwaji kuma an fara gwajawa akan mutane, an fara samun karbuwan shi ko ya abin yake? Sannan kuma ina batun plasma na jini da aka ce ana amfani da shi, shi kuma ya abin yake? Duk waɗannan daga tambayoyin masu sauraro ne, doctor.
Hajiya, an so ma gwaji akan wannan allurar rigakafi din, amma kin san sai an gwada akan mutane da yawa a ga za a ba su alluran kashi kamar uku, sai a yi ta gwada su a ga shi wannan abin da ke kare mutane, shi wannan kwayar halitta da ke kare mutane, a ga yanda yake fitowa. Kin san za a duba, a yi ta duba. To sai an karo nan ne za a tabbatar ko ya aiki yadda ya kamata ko bai aiki yadda ya kamata ba. To har yanzu dai ana wannan gwaje-gwajen har yanzu nan, don akwai mutane da yawa nan shiya daban-daban na kasan nan, ana aka ba su wannan allura ana gwadawa a ga me ya faru. To shi wannan plasma din, kin san shi plasma din yadda yake, waɗanda suka kamu da wannan ciwon COVID din bayan sun warke, to akwai waɗansu kwayoyin halitta da ke kare mutum. To shi cikin plasma ɗin, shi kwayoyin halitta da ke kare mutum ke ciki. To waɗanda suke ciwon, in akan ba su shi wannan ruwan plasma ɗin, to yakan rage tsananin ciwon a yadda plasma ɗin yake nan. Ko shi ma ai Hajiya, ba kowane lokaci yake aiki yadda ya kamata ba. To shi ma wannan har yanzu ana gwaje-gwaje, ba a tabbatar da yadda yake aiki ba, amma akwai waɗansu mutane da ake ba su, yana taimakawa Hajiya.
Wannan bayani dai da doctor kake mana, bayani ne da abin da ke faruwa kenan a nan ƙasashe kamar su Amurka, inda aka haɗa ƙarfi da ƙarfi ana ƙoƙarin samar da wannan rigakafi kenan ko?
Eh Hajiya, wannan gaskiya ne, a nan ƙasashe ake wannan. Ana nan a ƙasashen Amerika da Turai da kuma Rasha, duk suna binciken sosai. Amma ƙasashen mu na tabbata su ma suna irin ƙoƙarin su, amma ita akwai waɗansu ƙungiyoyi da suke so su taimaki ƙasashen Afirka. To su ban san yanda suke ba, amma su ma suna ɗan ƙoƙarin su. Amma
to Alhaji Musa Direba, to wannan sunan garin nasu dai bai fito sosai ba. Barayi ne ko Baraya ko gashi nan dai sunan bai fito sosai ba, watakil idan ya ji ya san shi ne dai aiko da wannan tambayar cewa yayi wai to ƙasashen mu na Afirka, wai wannan gwaje-gwajen da za a fara yi mu amince da shi ne? Kuma idan mun amince, sunan kaman ƙasashen da suka ci gaba an samu karɓuwar wannan rigakafi ne har za a kai mana mu Afirka?
Hajiya, wannan binciken da ake yi dai, inda aka tabbatar maganin ko wannan allurar rigakafi din tana aiki sosai, ai ya kamata mu ma mu amince da shi. Kuma ai kungiyar WHO kenan, you know, to su ma suna bincika. To waɗannan da inda aka tabbatar yana aiki, don za a yi binciken su sosai. Kuma ya kamata kuma manyan mu ko masu mutanen mu dake kula da lafiyar jama'a, su ma ya kamata aka kawo su ma su yi binciken su. Amma inda ya aiki yanda ya kamata a ƙasashen nan, to mu ma ya kamata mu amince da shi, amma mu ma dole mu yi binciken na mu Hajiya.
To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako, shirin lafiya uwar jiki. Muna fata an amfana, a kasance da mu mako na gaba domin jin wani shirin. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin, ni ce Aisha Tusule, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarkin baiwa.